Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na tambaya mabudin ilimi. Daga cikin su ake sauraron amsoshin tambayoyin da ake aikowa na fatawa a bangarori daban-daban na addinin Musulunci, kamar yadda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake amsawa gurgudan fahimta. Akramakallah, da farko mu ne maka sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To da yardar Allah, yau ma dai malam zai ci gaba ne daga inda muka kwana a shirin mu da ya gabata, inda malam yake yi mana bayani a game da falalar azumi. Akramakallah.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. A darasinmu na baya mun tsaya a falala ta 15 na azumi, za mu tashi falala ta 16. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a hadisin da aka rawaito daga Abdullahi dan Amr dan As, wanda hadisin Imamu Ahmad ya rawaito shi a cikin Musnad, Sheikh Albani yace hadisi ne sahihi a cikin Sahihut Tarhib wa Tarhib. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika azumi da Alkur'ani za su yi ceto na alfarma ga masu yin su ranar alkiyama. To mutumin da yake kwana tilawa ko yake wuni tilawa ko da yake tilawa Alkur'ani a wasu lokuta har tilawa Kur'ani ta zame masa jiki, da mutumin da bayan azumin watan Ramadana kuma yakan biyar da nafilfili, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da azumi da Kur'ani za su nemi ceto ga bawa ranar alkiyama. Shi azumi hujjar da zai bayar zai ce ya Allah, na hana shi cin abinci, na hana shi bin sha'awarsa da rana kuma ya haƙura, don haka a bani cetonsa ina neman alfarma. Shi kuma Alkur'ani ce na hana shi bacci da daddare, ni ma ka bani cetonsa. To sai Allah ya ce to an ba su ceton. Kaga kenan azumi yana da wannan darajar da ya kamata mu ƙara kiyayewa. Sannan azumi yana gusar da munkufurci da hasada da ƙeta da wasuwasi. Idan mutum yana fama da waɗannan cututtukan to yawaita azumi. Saboda hadisin wani balaraban ƙauye da kuma hadisin Abdullahi ɗan Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce azumin watan haƙuri, an kira Ramadana watan haƙuri saboda sai mai haƙuri yake yi, da kuma azumin kwana uku a kowane wata, 13, 14, 15, ko dai mutum ya zaɓo su ranaku yi, to yana tafiyar da jilli da ke cikin zuciyar mutum, yana wanke mutum zuciya daga ba shi da hasada, ba shi da ƙeta, ba shi da mugunta, ba shi da sharri. Na 18, azumi kofa ne daga cikin ƙofofin alkhairi, saboda hadisin Mu'az ɗan Jabal Allah ya ƙara masa yarda yake cewa haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala adulluka abwabal khairi, bana nuna maka ƙofofin alkhairi ba, ko ala adulluka ala abwabil khairi, bana nuna maka ƙofofi na alkhairi ba. Ya ce ya Rasulullah gaya mu. Sai ya ce azumi garkuwa ne, sadaka tana kashe kurakurai kamar yadda ruwa yake kashe wuta, da kuma sallan mutum a tsakar dare mutum ya tashi ya kiyamun laili shi ma yakan jawo wannan. Sannan na 19, duk mutumin da aka cika masa wata rana da azumi kuma yana neman yarda Allah da shi, Allah zai shigar da shi aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Huzaifa, wanda yace la ilaha illallah yana neman fuskar Allah, aka cika masa da wannan a ƙarshen rayuwarsa, wato ƙarshen maganar samu la ilaha illallah, zai shiga aljanna. Haka wanda ya azumin wata rana yana neman wato yarda Allah, sai ya mutu yana azumi ko ya kai azumi sai ya rasu, ya zama ya yi azumi a ranar da ya rasu, to shi ma zai shiga aljanna. Haka wanda ya yi wata sadaka yana neman fuskar Allah da ita, bayan gama sadakar nan take sai ya mutu, wato kaga an cika masa da aikin alkhairi kenan, to shi ma wannan zai shiga aljanna. Haka rawaito daga Abdullahi dan Mas'udu, Allah ya kara masa yarda, hadisin nan na kaddara to hakika ɗayan ku yakan yi aiki irin aikin ɗan wuta har sai ya zamo babu tsakaninsu da wuta ɗin nan face zira'i, sai littafi ya rigaya a gare shi cewa dama can an rubuto ɗan aljanna ne, sai ya aiki irin aikin ɗan aljanna sai ya shiga aljanna. Kaga kenan shaida ne akan wancan hadisin na cewa wanda ya yi kaza aka cika masa da shi, wanda ya yi kaza ya zama shi ne ƙarshen rayuwarsa, yana gamawa ya mutu. Mutumin da ya ce la ilaha illallah yana faɗa sai ya mutu, ko mutumin da yana azumi sai ya mutu, ko mutumin da ya yi sadaka sai ya mutu, duk waɗannan aka ce za su shiga aljanna in sun nufi Allah da wannan. To haka nan na 20 Allah ya yi tanadin wasu ɗakuna bene-bene a cikin aljanna ga wanda yake yin azumi, kuma yake ciyar da talakawa, kuma yake tausasa magana, kuma yake yaɗa sallama, kuma yake asala da daddare mutane suna kwararan bacci. So da hadisin Abi Malik al-Ash'ari da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin aljanna akwai wasu ɗakuna ana ganin ciki ta waje, ana ganin waje ta ciki. Allah ya tanadi waɗannan ɗakuna ne ga wanda ya ciyar da abinci, ya tausasa magana, ya yi azumi bayan azumi, wato ya yi azumi, da kuma ya da sallama, kuma yana sallah da daddare lokacin da mutane su can suna sharan baccinsu. Na 21 mai azumi yana da addu’ar da ba a maido da ita, musamman a lokacin shan ruwa. Idan mutum yana da bukata ya tanadin ta daidai lokacin shan ruwa, yana shan ruwan sai ya yi addu’a, to ana karɓar wannan addu’a. Kamar da ya zo hadisin Abi Hurairah ta Allah ya kara masa yarda, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce uku ba a maido da addu’a. Shugaba mai adalci idan ya yi addu’a ana karɓa, mai azumi har zuwa lokacin da zai buɗe baki in yi addu’a ana karɓa, da addu’a wanda aka zalinta, wanda aka cuta aka ɗauki alhakinsa, Allah yana ɗaukaka ta akan gizagizai da hadari, ana buɗe mata ƙofofin sama. Allah yana cewa na rantse da girma na da buwaya ta sai na taimake ka ko da bayan lokaci ne. Da haka mutum ya kiyaye kansa da ɗaukan alhakin mutane da ba su da ƙarfin da za su iya karɓar haƙƙinsu su kai ƙara kotun Allah. Na 22 mai azumi addu’arsa tana da ƙarfi, bayan za a amshi addu’a ta sa kuma tana da ƙarfi, da haka dukkan buƙatunka sai ka saka su da na mutane. Kamar da yake cewa inna lissa’im inda fitratihi la da’awatan ma turaddu, mai azumi yana da wata addu’a a daidai lokacin da yake yin shan ruwa wanda wannan addu’a ta sa ba a maido da ita. Sannan na 22 ba wa mai azumi dama ya zo gidanka ya yi sahur, ko ya zo gidanka ya yi buɗe baki, yana da lada mai girma. Wato wannan ba ƙaramin lada ba ne waɗanda suke yin abinci ɗin nan, wanda za mu bayani a kan falalar ciyarwa a watan Ramadana a darasinmu na can gaba. To amma abin da muke cewa a nan, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk ya ba wa mai azumi buɗe baki, to yana da kwatankwacin ladansa. Ladan shi ne azumi. Ta yi wa mai azumi ya ce a to yin haka ne ba zan je kenan wani ya ciyar da ni ba, domin za a ɗauki lada na a bashi. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba za a taɓa ladan ka ba, irinsa za a bashi, ba wai naka zaɓi ba ba, irinsa za a bashi saboda ya baka sahur ko kuma ya baka buɗe baki. Sannan na 24 saboda girman ladan azumi Allah ya sanya shi daga cikin, in an wa Allah laifi za ka ga a gurare da dama cikin abubuwan da ake kafara da su sai ka ga akwai azumi. Ku ɗauki misali a wajen kafara na abin da ake kira fidyatul aza, wato mutumin da kansa yake ciwo gashi lokacin aski bai bar yana son yin aski, to sai Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum hatta bulugha al-hadi mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adhan min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Kaga anan Allah ta'ala yake kada mutum yayi aski har sai hadaya ta kai mahallin ta, ma'ana sai ranar lokacin askin yayi,
a lokacin aikin haji kenan ko
a lokacin aikin haji. Sai Allah ya ce amma idan akwai mara lafiya daga cikin ku ko akwai wata cuta a kansa kamar da aka zuwa sahabi kansa yana kwarkwata to yayi kafara ta hanyar yin azumi kaga Allah sai ya sa azumi ya zama shine farkon abin da mutum zai yi a matsayin neman gafarar Allah ko sadaka ko kuma yanka dabba haka nan wanda yayi tamattu'i bai samu hadaya da zai yanka ba to Allah subhanahu wata'ala yake yi azumi guda uku a haji yayi guda bakwai in ya dawo gida kaga azumi anan guda goma nan da za a yi da Allah ya ce tilka asharatun kamila ya tsaya a matsayin wannan dabba da za a yanka a lokacin aikin haji wacce ba a samu daman yanka ta ba an yi tamattu'i akwai dabba da za a yanka to sai zo mutum bai da hali ko bai da kuɗi ko ya ga guzurinsa zai yanke to sai Allah ya bashi dama ya ce faman tamatta'a bil umrati illa al haji famastaysara min al hadi faman lam yajid فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا متى ناي أكو أشين ناي بكو يعجدا سأل الله وانا شيني قدا قوم تككو سو أزمن سو نزاف يا أباك شمان هذا. هكذا إيه متى يكش وانا بس أكسكوري الله تعالى نما يا باش داما يا أبو بوه بدابيو يا بعد ديا يا لون وانا أكتش إلنا نمليان ثلاثين da shida da dubu ɗari bakwai da hamsin tare da danginsa za su bayar a yi musu zuwa shekara uku in babu to sai a ba da rakuni ɗari inda masu rakuni ne ko shanu ɗari biyu ga masu shanu ko rago dubu biyu ga masu kiwon raguna ko dinare dubu ko dirhami dubu goma sha biyu wannan haƙƙinsu ne sai in sun yafe sannan ta ɓangaren haƙƙin Allah kuma ya siyo baiwa ya ƴan tata in bai samu baiwa ba to ya azumi guda 60 kaga azumi anan guda 60 ya zama abakacin kisan rai da mutum ya bisa kuskure kaga azumi yana da girma kenan tunda har zai iya tsayawa abakacin alhakin rai da mutum ya dauka bisa kuskure kamar da yazo a cikin alkur'ani haka nan zamu ga wajen rantsuwa Allah ta'ala ya sanya kafara ga mutumin da ya rantsuwa da zamo ko dai ya ciyar da miskinai guda 10 ko ya musu tufafi su 10 ko ya yanta baiwa sai Allah ya ce wanda bai samu halin ciyar da waɗannan miskinai ba ko ya musu tufafi ko yanta baiwa ba ko bai samu baiwa ba to ya azumin kwana uku ko a jere wato ɗaya biyu uku ya jera kwanakin ko ya yi su a rarrabe tunda Allah bai ce a jera ko a raba ba sai ce zalika kafaratu aymanikum idza halaftu wannan shine kafarar rantsuwarku idan kun yi rantsuwa haka nan wajen kashe farauta a cikin ihrami shi ma Allah ta'ala ya ce ya allazina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum kada ku kashe farauta alhalin kuna cikin harami sai ce faman qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala min an-na'am wanda ku diya ganganta daga cikin ku ya kashe farauta to sakamako shine kwatankun cin abin da ya kashe na daga dabbobin ni'ima sai Allah shi ya hukumu bihi zawa adlin minkum masu adalci mutum biyu daga cikin ku ne za su yi hukunci akan wace dabba ce a gida ta yi kama da waccan dabba ta dawa da ya kashe a bayar da ita a bakacin waccan hadiyan baligar ka abu au kafaratun ta'amu masakina au adlu zalika siyaman kaga nan ma sai Allah shigo da azumi ya zama kafara ga wanda ya haka idan bai samu wancan ba haka nan wajen zihari shine mutum ya kamanta wani bangare na jikin matarsa da jikin babarsa wanda mun yi ta bayani a baya to idan irin wannan tabargaza ta faru to Allah ta'ala ya ce wallazina yuzahiruna min nisa'ihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabla an yatamassa zalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir Allah ce waɗanda suka yi wato zihari ga matansu sannan suka janye abin da suka faɗa suka janye magana cewa sun gane kuransu to kafin su koma ci gaba da wannan mata da suka gaya mata wannan kalma sai sun yanta baiwa kafin su koma ci gaba da mu'amala ta aure Allah ce wannan shine ake muku gargadi da shi Allah yana da cikakken sanin abin da kuke aikatawa sai ce faman lam yajid فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا وانده كو بيسامو باي وانن ده زي انتابا تو لي أزمو وتابيو أجيري كافن ستيغ بدا معاملة أولي سالة فمن لم يستطيع فإدعام 60 مسكينة wanda ko ba zai iya yin azumi 60 a jira ba to Allah yake to ya ciyar da miskini guda 60 sai ce zalika tu'minu billahi wa rasuli amuku haka ne dan ku ƙara tabbata akan imanin ku da Allah da manzansa wa tilka hududullah wannan iyakoki ne na Allah da yasa iyaka walil kafirina azabun alim kafirai suna da azaba mai dan karalla dadi haka nan mutumin da ya je wa matarsa da rana ana watan ramadana da gangan to shi ma zai yi kafara ta hanyar azumi 60 kamar da wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na halaka manzon Allah ya ce me ya halaka ka yace na afkawa matata da rana ana watan ramadana manzon Allah ya ce zaka samu baiwar da zaka iya yantawa a bakacin wannan abin da kai yace a'a yace zaka iya yin azumin wata biyu a jere yace a'a wata ruwa ma yace to wanda ya kasa yin 30 to ya zai iya yin 60 sai yace zaka samu abin da zaka ciyar da miskini guda 60 yace a'a sai ya zauna sai aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bangaji cike da dabino sai manzon Allah yace to ga wannan kaje ka sadaka da shi sai yace zan ba wanda ya fi mu talauci manzon Allah yace eh yace to wallahi cikin Madina gaba ɗaya da gefanta yace babu wani gida da ya fi mu buƙatar wannan sai manzon Allah ya dariya har sai da wato fikar haƙoransa masu albarka suka bayyana sai yace ka tafi ka je ka ciyar da iyalanka da wannan to wannan hadisi kaga ya nuna mana cewa idan mutum ya yi aikata irin wannan abinda zai yi daga ciki akwai azumi to haka nan Mala Ibn Qayyim ya faɗi fa'idodi masu yawa daga cikin fa'idodin da suke ƙarfafa mana azumi ciki mun yi bayani cewa hanya ne na samun tsoron Allah da Allah ya ce la'allakum tattaquna da haka mutum ya kiyaye bakinsa yake cewa wanda bai bar shaidar zur ba kuma bai daina aiki da shaidar zur ba bai daina aikata wawantaka da jahilci ba to Allah ba shi da wata bukata ta yabar cin abincinsa ko yabarcinsa dama Allah ya haka ne don ya gwada shi tunda bai gwadu ba to Allah ba ya bukata wannan azumin nasa sannan azumi hanya ce ta gode wa ni'imar Allah domin ta hanyar azumi ne mutumin da ya kame gabarin ci da sha da dukkan abubuwan da suke karya azumi to ai kaga wannan ya nuna ya san Allah kuma ya gode wa Allah da ni'imar da ya masa haka nan azumi yana karya sha'awa tare sha'awa da mutum yake ji a ransa azumi yakan karya masa ita kuma yakan rage wa mutum zafin sha'awa din wanda dama babban abin da yake halakar da dan adam shine sha'awa mara saiti ko sha'awa mara linzami na takawa da tsoron Allah sannan azumi yakan sanya zuciyar mutum ta karkata zuwa ga ambaton Allah ba za ta bushe ba yakan danyayyantar da zuciya ba za ta bushe ba domin idan mutum dama bai ci da sha ba za ka ga yakan dan wato saki jiki wajen ibada da ambaton Allah da sauransu hakanan azumi yakan nuna wa mutum ya san darajar arziki da kuma tsiya domin wani ba azumin yake ba amma wallahi ba shi da abin da zai ci abinci kamar da muka taɓa samun wani gida sun daina azumi saboda rashin abin da za su yi sahur ko su yi gwada baki to kaga irin wannan mutum zai iya koyon sanin halin da talakawa suke ciki idan yana azumi domin kai wani ɗaya kai baka ci ba amma ga shi wani sai ya wuni biyu uku bai samu abin da zai ci ba domin an samu irin waɗannan mutane a taimaka musu sannan azumi yakan horar da mutum bisa iya jagorancin kansa ya yi wa kansa linzami wa kansa saiti azumi yakan koya wa mutum wannan sannan azumi yakan rage wa mutum jiji da kai da girman kai domin za ka ji yunwa ka san ashe kai ba kowa ba ne ga shi wani ɗaya kawai kai baka ci ba amma jiri yadda ka bushe ka rame yadda bakin ka ya bushe yadda kake ta sha'awa wani ma ya sa abincin a gaba yana jira a kira sallah sannan azumi ya haɗa dukkan dangogin haƙuri haƙuri wajen yin abin da Allah ya saka haƙuri ga barin abin da Allah ya hana ka haƙuri ga yarda da abin da Allah ya ɗora maka na ƙaddara da jarabawa to azumi shi kaɗai ya haɗa waɗannan dangogin haƙuri guda uku domin Allah ya saka kai azumi ka yi ya ce ka bar abinci ka bar abin sha ka bar matarka ka haƙura kaga ya nuna mutum ya yi haƙuri sannan kuma ya bi umarni sannan kuma jarabawa ce Allah ya yi kwana 30 ana azumi bawa mumini ya yarda ya yi wannan azumin a waɗannan kwanaki to kaga wannan wato yana nuna irin yadda mutum ya gamsu ya amince ya yarda kuma ya miƙa wuya ga hukuncin Allah subhanahu wata'ala. Sannan ta ɓangaren lafiya azumi yakan taimaka wa mutum ya rage kiba ya rage nauyi wanda duk masana ilimi suna ga kiba da nauyi da rashin motsa jiki yana daga cikin abin da yake kawo mutum matsala a lafiyarsa. Saboda haka azumi zai rage maka nauyi. In mutum yana son ya gane haka, daga farkon Ramadana ka auna nauyinka, sannan ka zo ƙarshen Ramadana ka auna nauyinka, za ka ga cewa ka samu rage. Sannan akwai wasu cututtuka ma, ka auna lafiyarka kafin azumi, kuma ka auna lafiyarka bayan azumi, za ka ga ka samu ci gaba mai yawa ta harkar lafiya idan kana yin azumi. Sannan ka auna laifuffukanka da kake yi ko kake sha'awa kafin azumi, kuma ka auna ire-irensu bayan azumi, za ka ga an samu canji, ka ɗan rage wasu abubuwa. Sannan ka auna tausayinka kafin azumi da tausayinka bayan azumi, za ka ga tausayinka ya ƙaru mutuƙa azuminka ya shiga. Haka nan ka auna zumuntarka kafin azumi da zumuntarka bayan azumi, za ka ga ta ƙaru. Haka nan ka auna soyayyarka da iyalinka da matanka da shaƙuwarka da su kafin azumi, kuma ka auna bayan azumi, za ka ga shaƙuwan nan da alaƙa ta ƙaru. Saboda haka azumi ashe makaranta ce da muke shiga ta kwana 30, a muke kwasar darasi kullum. Kowane azumi guda ɗaya kan zo da nasa darasin. Kowane azumi wata ran a tashi da ruwa, wata ran a tashi da rana, wata ran a tashi da zafi, wata ran ka makara, wata ran ka yi sahur da wani abu da zai ɓata ma ciki kai ta gudawa, wata rana ka tashi ka ji azumin kamar ma ba ka yi yau, wata ran ka tashi ka ji da kyar za ka kai, wata ran ka tashi da yalwa, wata ran ka tashi ba yalwa, wata ran ka tashi da farin ciki, wata ran ka tashi ba farin ciki, wata ran ka tashi da jin daɗi da lafiya, wata ran ka tashi ba jin daɗi ba lafiya. Amma dai duk da haka mutum yana yin azumi. Ta kenan azumi yana koya mana abubuwa da dama da suka shafi lafiyarmu, da suka shafi addininmu, da suka shafi zamantakewarmu, da suka shafi mu'amalarmu. Saboda haka azumi yakan daɗa kusantar da bawa zuwa ga Allah Ta'ala mahaliccinsa. Don wanda ya kasance ya yi azumi kamar ya rabu da san ransa ne, ya zaɓi Allahnsa da ya halicce shi. Saboda haka kaga wannan zai koya masa ƙara kusanci da Allah, da ƙara girmama Allah, da ƙara kwaɗayin rahamar Allah, da ƙara tsoron wato azabar Allah. Sannan azumi sakowa ne zuwa ga daidaituwa da talakawa. Kai da kake da halin cin an ce karkashi, kai da kake da halin sha an ce karkashi, kai da kake da matar an ce kyalita, kamar yadda wanda ba shi da su shi ma ya haƙura kai ma ka haƙura. Wato kamar an sauko mutum daga kujerarsa ta isa, an sauko da shi ƙasa, an yi tarayya da shi abubuwa na kamar rashi. Sannan azumi yana haɗa kan mutanen duniya, domin za ka ga duk duniya an ɗau azumi, wanda wannan ke nuna mana ashe ko da muna ga akwai bambancin launin fata a tsakaninmu, da bambancin yare, da bambancin ƙasashe, da bambancin wadata da arziki, za mu ga cewa azumi ya zo ya haɗa kanmu, ya nuna mana duk musulmi ne mu, dukkaninmu bayi ne na Allah, kuma dukkanmu mun yarda da wannan. Sannan azumi yakan daidaita mutane, domin azumi baya ware babba a ilimi, ko babba a kuɗi, ko babba a mulki. Da matarka da kai da ɗanka wanda azumi ya hau kansa, za ka ga duk an zama ɗaya. Saboda haka kaga wannan ya nuna maka a gaban Allah ma ba wanda ya fi girma a wajen Allah sai wanda ya fi bin Allah ya fi tsoronsa. Saboda haka azumi yana koya mana sanin cewa babu wanda ya fi wani a wajen Allah sai da tsoron Allah. Domin ba a ce talakawa su yi adadi kaza, masu kuɗi su yi adadi kaza, masu mulki su yi adadi kaza, su yi a'a. In dai ka balaga, to azumi za ka yi daidai da wanda ya shekara 70 yana yi, da mai kuɗi, da mai arziki, da mai mulki, duka sun yi tarayya a cikin wannan wato azumi ɗin. To kaga wannan yana nuna mana ashe ya kamata mu ƙara kusanci da Allah da hanyar azumi. Kuma azumi a ƙarshe hanya ce ta fatattaka shaiɗan, domin dama shaiɗan babban hanyar da yake faɗo wa ɗan adam guda biyu ce: sha'awa da shubaha. saboda in kana azumi ka toshe masa kofa guda daya, in kana neman ilimi kuma ka toshe masa kofa guda biyu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna shaytana yajri min al-insani majra ad-dami, shaytan yana gudana a jikin mutum kamar magudanar jini, haka yake zagaye a jikin sa. To Allah ya samu amfana da irin waɗannan fa'idodi da suke cikin azumi, yasa zama dalilin shigan mu aljanna.
Amin ya Allah. Masu sauraro, yau ma dai a nan za mu kwana a wannan shiri na musamman da muke gabatar muku dangane da abubuwan da suka shafi azumi tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, tare da fatan an amfana kuma Allah ya sa muna aiki da abubuwan da muke saurara. Amin. A madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin, da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai, Allah ya saka masa da alkhairi da yake ɗaukar nauyin kawo muku shi, da kuma gudunmuwar sauran abokan aikin da suke taimakawa domin samun nasarar gabatar da shirin. Habib Ja'far Madari ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah.
والقرآن آيات من غرفان نبينا محمد نبينا بنور أبينا محمد نبينا بنور أبينا من مكة حبيبي نور يا خير البرية أنوار السبية
يا خير البرية أنوار
السبية ويا الفجر كانت بتنور علينا
Thank you.